kira da amincin Allah ya tabbata ga annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam farin jaka da aikake daga Allah wanda yazo mana da alheri wanda yazo mana da kare mutunci da darajar dan adam da tsare jini wanda ya haramta mana zubar da jini annabinmu ya haramta mana kisan kai kashe wanda bai ji ba bai gani ba ya ku yan uwa musulmi wannan huduba tana magana ne akan hadarin kisan kai hadarin kashe mutane ko ta hanyar rikici ko ta hanyar sabani ko ta hanyar jayayya ko ta hanyar gaba da kiyayya ko ta hanyar siyasa ko soja ko gwamnati ko tsakanin kasa da kasa zub da jini kisa ko harbi da bindiga ko yanka wani ko shake shi ko sa masa wuka ko ta hanyar fashi da makami ko ta'addanci ko da sunan addini ko da sunan kabilanci kashe mutum ba karamin hadari bane idan ka ji bayanin ukubar da Allah ya tanada akan mai kisan kai wallahi in ka taba yi zaka ji kamar ma da baka zo duniya ba da yafi maka alheri daka duk abin da zai kai ka kashe wani karkai daka kashe wani gwanda a kashe ka yafi maka ku gode wa Allah da Allah ya muku ni'ima ya turo muku da annabi mai son ku annabi mai kaunar ku sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce inna dima'akum wa amwalakum haram jininku a tsakaninku dukiyarku a tsakaninku haramun kamar yadda yau aka haramta muku wannan rana a wannan gari naku na Makka haram ne mutum ya zubar da jinin dan uwansa kai ba wai musulmi ba kafiri wanda baya sallah haram ne ka kashe shi dan mai sadaka shi shi mema dukiyar wani taro duk wanda ya ci kudin da ba nasa ba wallahi sai ya biya la ilaha illallah la ilaha illallah ya Allah karama mu da mutuwa da haƙƙin wani akan Allah 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 kada ka jarrabe mu da cin kudin wani mu mutu ya ubangiji duk hakkin wani dake kan mu Allah kan ka dauki ran mu sai ka sa mun biya shi in mun mutu kuma mun biya ba Allah ka biya mana a cikin taskarka dukiyar wani cin amana baba kere da hakkin wani wato ka san illar ba za ka taba shiga aljanna da hakkin wani akan ka ba sai an biya jet ne kurin da zai hana ka shiga aljanna matukar akwai hakkin wani akan ka kar wani ya yadda ya tara wa kansa bala'i wallahi ka je ka ci kuɗi ka ci haƙƙin wani da ba ka da ladan da za a yi biyan shi tsare jinin mutane bai shafi mumini kadai ba har kafiri har ahlul kitabi har mushriki wanda suke cikin musulmi suka shiga darul islam Allah ya haramta mana mu yi kisan kai mu zubar da jini dan ba a santa da hankali idan da wani kafiri zai zo ya nemi makotakar wani dan uwan shi musulmi da suke zaune a gari guda ana yaki ko ana kisa sai wani kafiri sai ya zo ya ce bari dan Allah musulmi ka kare ni sai ya shiga gidan musulmi to haramun ne a kashe wannan kafirin saboda ya nemi alfarmar musulmi musulmin darajarsa ta isa ya tsare wani kafiri ya hana kar a kashe shi kuma an halatta musulmi ya rike kafiri ya oye shi ya ajiye shi saboda amanar da ke tsakaninsu ko makotaka ko kasuwanci ko noma ko wani abu wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma kalam Allah thumma ablighu ma'amana qur'ani ne wannan ibn umar yake cewa yana daga cikin abubuwa masu matsala tashin hankali da damuwa da ba mafita ga wanda ya jefa kansa zubar da jini inji ibn umar duk wanda yake da dabi'ar kashe mutane ya shiga uku bai da mafita duk wanda yake kashe dan adam ko yake zubar da jini bai gairi illahi ya shiga uku la makhraja bai da mafita wannan ahadithul wa'id ne na tsoratarwa ka kiyaye zubar da jini yau ku tuno yaran mu da masu ke shaye-shaye mutum ya sha kwaya ya fasa gindin kwalbar Coca-Cola ya fasa cikin wani mun sha gani a garin nan ba ɗaya ba biyu ba akwai masu yawo da wuka da an yi hayaniya fas za ka ga ya taro wuka kurin ya cika ma ya kashe ka malam a cikin hayaniya yanzu yanzu sai ka gagawa a ƙasa wallahi saboda me yaran mu ba su san hadarin zubar da jini ba akwai malaman da suke gani tuba ma in ka kashe mu'mini da gangan tuba ma in ka tuba Allah bai zai karba ba akwai masu wannan ra'ayi wannan ibn umar din yana daga cikin wanda da gangan ka zo ka zubar da jinin mutum yace baka da mafita ka kashe wani ka je ka zubar da wani kuma ka je gaba Allah kana sa aljanna musulunci ya tsare muku jininku ya hana ku dukkan abinda zai kai ku zubar da jinin wani Allah tabaraka wa ta'ala ya hada kisan kai da shirka a cikin wannan aya walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi la yad'una ma Allah ilahan akhar shirka wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah kisan kai da shirka da kisan kai a wannan ayar Allah ya hada shirka ka san shirka shine zunubin da in ka mutu wallahi baka shiga aljanna ba to yau a cikin ayar nan Allah ya hada da shirka da kisan kai kullun sai mutum yazo ya kama sana'a bai da aiki sai dai a dauke shi ya je kashe wani yanzu a kasan nan fa akwai waɗanda su kawai aikin su in kana so a kashe maka wasu ko wani ka ba su kudi kawai za su je su kashe shi cikin dare za su bi gida su je su kashe shi su sana'ar su kawai suna kwance ne wa za a kashe kawai ga sunan da yawa a hannun yan sanda ga sunan da yawa suna yawo da cin su da shan su kawai kisa kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ta'ala atu ma harrama rabbukum alaykum kaji allah tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana har yayi magana shirka anan har izuwa karshe da yake wala tattulu nafsa allati harrama allah illa bil haqq har ku kashe rai da allah ya haramta sai da haki manzo allah yana cewa ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakarwa shirka da allah halaka ne sihiri halaka ne qatlu nafs kisan kai zuban da jini kashe wani wallahi ko soja kake ko dan sanda da bindiga kaje suka tura ka ka kashe wani billahi alazim sai ka tsaya gaban Allah kai bayani ka ji da kyau ibnu umar yana cewa manzon Allah yana faɗa mu'mini ba zai gushe ba yana cikin sauki da yalwa a cikin addinin sa ma lam yusib daman harama mutuwar bai zubar da jini na haram ba ana kana cikin kwanciyar hankali kana cikin nutsuwa kana cikin daidai mutuwar baka taba kashe wani ba baka taba jinin wani ba in ka taba jinin wani ba zaman lafiya tsakaninka da Allah ka ji da kyau hadisin bukhari manzon Allah yana cewa duniya karafkajab la zawalu duniya duniya ta kare duniya ta tashi ahwanu shi yafi sauki a wajen Allah min qatli rajulin muslim akan ka kashe mutum musulmi daya baka gane hadisin ba ko baka gane jawabi na ba ko duniya kaga wannan duniya da kake ganin ta a wajen Allah daga kashe mutum daya musulmi wanda Allah ya tashi duniyar gaba daya ko wani abu yazo duniyar ta kare gaba daya anane ta a wata riwaya daga kashe musulmi daya gwanda ka je ka sa diga ka rushe dakin Ka'aba shi fa sauki a wajen Allah kaga dai Ka'aba ko a ce yau wani yazo da gire da ya rushe ta to shi fa sauki a wajen Allah akan zubar da jinin mutum ka kashe shi ina wanda suke bin gidaje suna kashe mutane ina wanda da sunan sata ko kabilanci ko ta'addanci suke kashe mutane ina barayi da sunan sata ku je gidan mutum ku karbi kudin sa ku kashe shi ku tsaya da zunubin satar kawai ya ishe ku ina yan fashi da makami ina yan kada ina wanda da sunan addini da sabanin aqida ake tura su je su kashe wasu ku gudu ku koya akwai Allah inna rabbaka labil mirsad kaga Ka'aba gwanda ta rushe kaga duniya gwanda ta kare akan kashe mutum musulmi daya Allah ya faɗa cikin Qur'ani wa man yaqatul mu'mina muta'ammidan duk wanda ya kashe mu'mini da gangan fa jazaohu jahannam khalidan fiha hukuncin sa dan jahannama ne har abada aya ce fa wannan wanda ya kashe mu'mini da gangan billahi alazim ko direban mota ne kai kana tuka mota kake tukin ganganci ka shiga gari kana gudu over speed high speed ba birkin kirki ba tayar kirki kaje ka kashe mu'mini dan wutar jahannama ne kai har abada ballantana wanda aka bashi kudi ya kashe wani ballantana wanda yaje satar waya ya kashe wani wai yau a Najeriya saboda talauci saboda lalacewa akan wayar aljihunka da ake nema sai a kashe ka mutum zai ce ba ni waya in baka bashi ba zai sa wuka ya farke cikin ka ya kwaci wayar 33 ko ya je sai da ita 7,500 wallahi an yi wannan ba ɗaya ba ba biyu ba muna da history muna da koke-koke tarihi muna da wato fatawoyi da ake kawo mana a garin nan a titi kurin karfe 10 dare karfe 9:30 yaro zai tsare ka ya ce ba da waya in baka bayar ba ya fasa ma ciki ba su damu ba ka san me ba a hukunci gwamnati ba ta daukan mataki yau da gwamnati za ta kama wani yaro da ya kashe mutane a sashi a kofar fada a harbe shi ko a sa takobi a tsare wuyansa a ce saboda yana kashe mutane wallahi za su daina yi to amma gwamnatin ba ta yi illar rashin bin dokar Allah kenan a bayan kasa yana kara fasad da barna a tsakani duk wanda ya kashe wani yana jahannama khalidan mukhalladan fiha abada bai zai fita a jahannama ba inji Allah ba wannan ba wa ghadiba Allah alai Allah yana fushi da shi ba wannan ba wa la'anahu Allah ya tsine masa albarka ba wannan ba wa a'adda lahu azaban azima Allah ya tanadar masa azaba mai girman gaske wannan laifi ɗaya ne wannan yana jahannama Allah yana fushi da shi Allah ya tsine masa albarka kuma yana da azaba mai radadi inji mai yin azaban shine Allah wannan akan kisan kai kurin wani yana hira da wani ya ce masa wallahi bai san iya adadin mutum da ya kashe ba dan iska ne shi wai yana gadarar shi dan iska ne yace kai karamin dan iska dan abu kazan ka ni ban ma san mutum nawa na kashewa me wannan tunanin me wannan magana fa yana da yana yawo a gari alfahari yake ya kashe mutane kuma amma wai in ta juya sai ce shi musulmi ne Ibn Mas'ud yake cewa Annabi yana faɗa abu na farko da Allah zai fara hukunci ran kiyama akan jini ne abu na farko hukunci bayan an yi hisabi akan sallah abinda za a fara yi na laifi Allah zai ce ina masu kisan kai ina masu zubar da jini kai wallahi kore za ka sa kai yanki wani Allah ka shiga uku jini ba ba a so ya zuba ko na kaza ne reza kai yanki wani ne wallahi in bai yafe ma ba ka shiga uku jini na Allah ne duk wanda ya zubar da jinin wani yayi asara to sai ka shirya Abdullahi dan Umar yake cewa duk wanda aka kashe shi zai zo ranar tashi alkiyama yana rike da kansa da ɗaya hannun shi kaje wani ikon Allah Ibn Umar yace haka Allah zai kawo hoton abin ya shake wuyan wanda ya kashe shi din zai je karkashin al'arshin Allah zai ce ya rab ya Allah ga wannan ya kashe ni a duniya tambaye shi me na masa ya kashe ni Allah zai ce wa mala'iku ku kai shi wuta kullum sakamakon ka dan wuta ne kai wallahi duk wanda yake zubar da jini ki kashe mutane wallahi dan wuta ne in bai toba ba in ya ci sa'a ma fa Allah ya karbi toban in mun dauki ra'ayin wanda suke karban za a iya toba manzo Allah ya ce da mutanen sama gaba daya da mutanen ƙasa gaba daya za su yi tarayya su kashe mumini daya la'akabahumullahu finnar duk sai Allah ya yi ya zuba su a wuta gaba daya ba ku gane hadisin ba ku halittan sama duka halittan ƙasa duka su haɗu su kashe mumini daya fushin da Allah yake zai iya zuba su a wuta dukansu gaba daya akan mai rai ɗaya mumini wani mutum ya tambayi Ibn Umar kamar yadda Sa'id bin Mina ya rawaito yace ni fa na kashe wani bayan ya ji ayoyin nan yace fa halli min tauba zan tuba Ibn Umar yace je ka nemi ruwan sanyi ka tafi da shi kabarinka yace wallahi har abada ba kai ba shiga aljanna haka Ibn Umar ya gaya mai yace ka shiga bani guri ba sa sauƙaƙa hukunci akan kisan kai ruwan sanyi in zai iya sauƙaƙa ma azabar Allah ma na kai dan wuta ne dan kwana musulmi babban dalilin wannan huduba shine kashe kashe yayi yawa zubar da jini yayi yawa dan adidi sauda adidi sau suna rikici wani ya kashe wani makoci da makoci dan sa ya fito ya kashe wani wani yana bin wani bashi bibiya shi ma soka mai wuka ya kashe shi rikicin siyasa yanzu siyasar nan da ta gabata a iya jihar Kano kawai wallahi ba za mu iya irga muku iya mutun nawa aka sarwanta rayuwar suka tafi ba yanzu sun tafi lahira ga masu mulkin sana nan ana bin su ana musu kida da waka kai bazan bazara ka mutu a iska ka mutu a banza ka mutu a siyasa wallahi wani ma shugaban sa ko gidansu bai sani ba kai sewa ne ka je yadda rai yake da tsada a yau ka je ka bari sun kashe ka ba sallar kirki ba ba azumi ba ko alwala ma wata kila baka iya ba wani abu da ya faru a wannan sati wanda shi yasa muka yi wannan huduba na bakin ciki na bacin rai mara dadi labari mara dadi ku yi hakuri da jin sa wani bawan Allah cikin malamai da muke da su a ƙasar nan matasan malamai wanda muke tsammanta musu shekara 50 nan gaba shekara 70 nan gaba mahaddacin Qur'ani masanin sunna mai ibada mai da'awa bai shi da aiki sai karantarwa dan uwa malam Ibrahim Musa Albanin Kuri dan Gombe cikin Gombe matashi yaro mai himma mai san Allah mai Qur'ani mai hadisi mai tafsiri mai bayani haka kurum wasu suka je gidansa shekaran jiya cikin dare a gaban matarsa suka kashe shi malami da'iya mahaddacin Qur'ani yaya za ka yi da Qur'anin sa da ya haddace yau da ka kashe shi ya za ka yi a gaban Allah yaya za ka yi da majalisin tafsirin sa yau
yaya za ka yi da majalisin hadisinsa, yaya za ka yi da da'awar da yake yadawa. Kurun yara ƴan iskan gari kurun suka shiga suka kashe shi da ƙarfin tuwo suka danne shi suka surkuma masa adda kuma makami a zuciyarsa a makogwaransa a girjinsa. Shekaran jiya akai sallarsa a masallacin Bolari a Gombe ɗaya da rabi na rana. Sun mai da matarsa ta kaba, sun mai da ‘ya’yansa marayu. Wannan al’amari ne mai raɗaɗi, al’amari ne mai ciwo. Mai yaron nan ya muku, mai malamin nan ya muku. Yanzu Najeriya jinin malami bai da kima a wajen ku musulmin Najeriya? In ma za a kashe wani, a kashe malami, al’umma, har gidan shi bai zubar wa kowa ba, bai zagi kowa ba, bai yi jayayya da kowa ba, bai haɗa rikici da kowa ba, wallahi ba abin da ya yi. Iya yau binciken da muke ta yi, wallahi ɗan uwa Sheikh Ibrahim Musa Albanin Kori, wallahi ba wani rikicin da ya haɗa shi da wani. Haka kullum ‘yan iskan gari suka je suka kashe shi, ko aka tura su je suka kashe shi. Ana ta bincike har yanzu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan wannan munbari muna bayyana barrantanmu da Allah wa dare da wannan mugun kisan kai da kuma Allah ya isa akan jinin wannan bawan Allah. Ya Allah, duk wanda yake da hannu wajen kashe albanin kuri, Allah ka bayyana mana shi, ka tozarta shi, kada ka biya masa bukatarsa. Ubangiji tabaraka wa ta'ala, Allah ka haramta masa duk abin da yake sha'awa yake so a rayuwarsa. Allah ka hana su bacci, ka hana su kwanciyar hankali, ka hana su nutsuwa sai sun kawo kansu, sun bayyana kansu. Allah ka sa sun gama kitsan kai kenan a rayuwarsu. Ka daidaita lamarinsu ya Allah, saboda zubar da jinin malami, mahaddacin Qur'ani, masanin Allah, matashi wanda su ake tsammanta musu nan da shekaru za su rike kiyadar addinin ƙasar gaba ɗaya. Malami fa ba wai kashe shi ba fa. Yi da malami baya nan zancensa, ka yi maganan malami baya nan kawai. Guba ne haka annabi ya ce, luhumul ulama masmuma. Ka yi da malami, ka zagi malami, ka ɓata malami baya nan bai sani ba. Zancensa kurun fuka yi, guba kake ci, in ji annabi. Haka malamai suka faɗa. Ballantana ka kashe malami. Limami. Yau ya za ka yi da inda yake limanci? Ko aka tura suka kashe shi, ko kuma suka je neman abin duniya suka kashe shi. Kamar yadda na yi bayani, yanzu kashe mutum ɗin ba komai ba ne a wajen matasan wannan zamani. Akan waya, ba mamaki neman waya suka je. To wannan matsala ta kashe-kashe jama'a ba yau aka fara yin ta ba. A nan jihar Gombe zan ba ku misali kamar uku, wanda muna kira ga hukuma mai girma Muhammadu Inuwa, gwamnan jihar Gombe, saƙo ya ishe maka. Allah ya riko da hannunka ya maka jagoranci, ka yi wa al’umma musulmi adalci. Ana samun zub da jini a jihar ka da yawa, ana kashe mutane masu daraja da addini da kima a jihar ka da yawa. Ranka ya daɗe, muna so mu ga mulkinka, muna so mu ga adalcinka. Ka bi jinin wannan yaro, wannan malami, gudunmuwar da yake bayarwa a jihar Gombe ta fi gudunmuwar da yawa kujerun siyasa suke bayarwa. Ɗanka ne, ɗan jihar ka ne, ya kai mai girma gwamna. Kwamishinan ‘yan sanda na jihar Gombe, ka ji tsoron Allah, ka yi bincike. ‘Yan sanda a Najeriya in ya so bincike, wallahi zai yi. Allah ya ba su wannan, suna da damar bincike. In sun so aiki suna iya yi. ku gano su wa suka kashe wannan bawan Allah ku dau mataki in baka ba za a yi ta bin mutanen kirki ana musu kisan gilla daya bayan daya a gidajen su akan gidajen matan su bai girma gwamna ka sani cewa wallahi jinin wannan yaro Allah sai ya tambaye ka a kiyama ko ka gama gwamna ko baka gama gwamna ba wallahi kauna ta sa muke gaya maka wannan ba shi kadai ba duk wanda aka bari aka kashe shi haka kurin ai da mun shugabancin haka yake kai iya kokarinka da karfinka da mulkinka da ikonka ka nemo wannan haki a dauki nauyin iyalansa a kula da makarantun yayansa a duba halin rayuwar iyalansa bayan ya mutu jihar Gombe ta nuna masa wafai saboda gudunmuwar da yake bayarwa a jihar Gombe na karantar da mutane da da'awa kwanan nan a dinan jihar Gombe din wani matashi daga gida kuri ya fito daga shagonsa na sana'a ya gama sana'a sai ya tattara dan abun da ya tattara zai fita ya je gida duka bai wuce karfe 10 dare ba wallahi malamin iskan gari suka tsare shi take suka datsa shi suka kasa shi gida biyu suka halakar da shi ya mutu ya tafi ba tsohon abu ne ba a nan dai jihar Gombe shekarun da suka gabata ba masu yawa ba akwai malami matashi irin wannan albanin kore din Sheikh Suleiman Shagamu dan jami'ar Madina ne mahaddacin Qur'ani matashi mai Qur'ani mai da'awa mai karantawa haka kurin wallahi wasu suka tsare shi a mota suka dirka mar bindiga suka halakar da shi har yau ba ai komai ba duka shekara nan shi ma dan jihar Gombe ne to me yasa wannan abubuwa suke faruwa haka za mu yi bayani a nan Kano an taba irin wannan makamancin wannan duk wannan ina muku misalin gaba ɗayan su malamai ne mahaddata alqur'ani masu da'awa matasa ahlus sunna wanda ana tsammanta musu alheri akwai dan uwa Sheikh Malam Adam Jigawa ake ce da shi amma a nan Kano yake limami ne a wani babban masallaci a Ring Road nan Kano haka kun dan uwan mu ne tare muka yi jami'ar Madina da shi masanin qur'ani na gaske almajirin Malam Ja'far ne ya nemi Allahu ta'ala Malam Adam mai kunya wallahi haka kawai da daddare wasu yan iskan gari suka shiga suka kashe shi a gaban matarsa shi kuma kafo suka surkuma masa a kirjinsa tun yana numfashi sai daidaina jini ya zuba suka halakar da shi har yau shi ma ba abin da aka yi mun yi tabi Allah jikan mai girma mai martaba sarkin dutse marigayi shi ya rike gabarar wannan bincike da daukan cewa wallahi sai an nemo wanda suka yi wannan abu sai an dau mataki a kansu amma Allah ya dauki ran shi Malam Adam haka aka kashe shi malami ne mai da'awa a nan cikin Kano mai karantawa da kaho suka kashe shi a wannan satin kafafen yaɗa labarai suna faɗa a nan jihar Katsina wata mata aka same ta aka kashe ta da ciki niki fa kullun aka halaka ta aka kashe ta da ita da cikin gaba daya aka burne su wannan a satin nan aka yi wannan ba tsofin abu bane gare ku kwanan nan a jihar Sokoto wani bawan Allah sauyin zance kullun ake yi muna kallo a hoto akai ta jifansa sai da aka kashe shi yaran gari ɗan iskan gari zauna gari banza suka yi ta jifa sai da suka kashe shi ya tashi miƙe kuma wallahi mutumin arziki mutumin kirki ba da laifin taro ba da laifin kobo ba a jihar Sokoto kun sani haka akai ta yaɗa hoton mutumin nan ina da bayaninsa yanzu a wayata an kashe shi a shekaran jiya ko a jiya a karamar hukumar Musa zo ka gama a jihar Katsina a wani kauye na Katogi da daddare kurin mutane sun fi 200 suka taho da makamai da bindigogi suka yi ta harba mutane Allah ya san iya adadin mutanen da suka kashe a jihar Katsina na kawo muku waɗannan misalai ne don na goya muku blueprint da haƙiƙanin yadda Najeriya take ciki ban yi muku magana mutanen da aka kashe a titin nan ba ban yi muku magana ƴan fashi da suke kama mutane su harbe ba ban yi muku magana rikici da waye ba to yanzu wannan halin da Najeriya take ciki ai muna buƙatar taimako ko ai ba mu da tsaro ko to yanzu da wannan halin sai a ce za a dauki sojan Najeriya a kai shi Niger ya je yaƙi akwai hankali a ciki al'ummar da take wannan rayuwa ana kashe mata mutane da waya akan waya kasar da take da fama da ƴan ta'adda a cikin dajin Zamfara dajin kaza dajin Katsina dajin kaza wannan sojoji na ECOWAS din aida taimaka mana kai kuka kawo mana su mu ma Najeriya suka gyara mana ita tukun kafin a tinkari wani wuri akan an yi wa mutum ɗaya juyin mulki mutum ɗaya akan shi kadai za a je a kashe mutanen da ba a san adadin su ba a Niger kawai aka fara yin juyin mulki ba a Niger bane kawai aka fara yi duk malaman Najeriya sun yi ittifaki ba wanda ya goyi bayan wannan kuma muna shaida wa duniya wallahi ba mu goyi baya ba da mu da Niger uwa ɗaya uba ɗaya in an taɓa Niger an taɓa mu ne ba hikima a san duk yadda za a sulhunta su a zauna lafiya amma magana amfani da bindiga da soja a ƙasar Niger kada Allah ya nuna mana wannan abu bai da daɗin ji ba mu yi musu adalci ba to kun ji ayoyi da hadisi akan zubar da jini sojojin Najeriya da ƴan sandan Najeriya da masu bindiga na Najeriya kun ji abin da Allah ya ce akan zubar da jini da kashe wani mu dawo kan kes din abin da ke faruwa yanzu a Najeriya shine malaman matasa sun dauki makami a hannunsu wuka adda kayan kashe-kashe bila adadin mutane yau sun samu ƴanci musamman matasa an lalata kwakwalensu da shaye-shaye da kisan kai in gwamnati ba ta gyara wannan abun ba to ba wani babban mutum da zai fita titi nan gaba ya rinka rayuwa ya ji daɗi ba wani attajiri da zai fita ya ji daɗi ba wani mai mulki da za a yi mai jiniya ko wani basarake da zai ɗaura rawani ya zo ya riƙe sanda a gaban mutane waɗannan yaran in kuka basu ba ku taimake su suka gyara wannan abun ba ba kwa ɗaukan mataki ana gyara wannan abu wallahi ba wanda zai ji daɗi a ƙasar nan kada Allah ya kawo mana lokaci bincike ya nuna wannan malami da aka kashe matasa ne suka shigo gidan shi sun cika da kwaya da shaye-shaye suka yi mai wannan ta'addanci kuma su din ne dai ake nema in za a yi ta'addanci su ake nema to abin da yake faruwa ya kamata mu sake tunani ya za mu yi da waɗannan matasa ne ni a fahimtata ina ga akwai kurakuran da ake akan su waɗannan matasa masu shaye-shaye ƴan kalare ƴan daba ƴan area boys ƴan kaza ƴan kaza dajin nan da kake ji ana cewa barayi ƴan ta'adda duk matasa ne yara ne fulani matasa wallahi akwai ɗan shekara 17 18 19 20 wani da aka kama shi suka sa ya bada miliyan 100 yace billahi azimu malam wanda isa ni a gaba yake yi rakani yana dukan bayana ina kashi yaro ne na haife shi bai kai ɗana na uku na hudu ba bai wuce shekara 17 ba yace bindiga ce rantsatsiya a hannunsa yana dura mun ashe yana zagi na amma baya makarantar boko saboda a ƙauyen su ba boko ba makaranta a dajin bai makarantar islamiya ba malami da yake koyar da shi alqur'ani ko sunna ai dole shi saka dole shi kashe mutane ba duk wani abu na jin daɗin rayuwa ba san wutar lantarki ba ba san ruwan famfo ba ba san wani abu da gwamnati take ba ba hanyar shiga garin su in damana ta yi haka za su yi wata hudu sai ruwa ya ɗauke suke iya shiga gari duk an manta da su ba a san da su kuma su ma 'yan Najeriya ne naga kenan dole sai an gyara tsarin mulkin ku jawo su jiki guje musu ake yi yawanci masu shaye shaye da kashi kashin nan muna guje musu tabbas da an ce wani mashayi ne an guje mai da an ce wani barawo ne mun guje masa muna kyama su to mun kyamace su mun guje su shedan ya rike su tsakanin mu da su sai zagi da la'anta da tsinuwa in malami ne yazo wa'azi a munbari ko gurin karatu tsine wa ɗan shaye shaye la'anta da zagi da wulakantawa hada su da jami'an tsaro su yi musu kaza hukuma ta yi musu mu ma mu yi musu can wuta nan wuta da mun gan shi a masallacin mu muna tunani cewa zai yi mana wani barna hukuma ba ta sansa mu ma ba ma sansa iyayensa ma ba sa sansa kaga ku dole shedan ya so shi shedan kuma zai ta zuga shi ta muku ta'addanci aure ba wanda zai zo yana cikin wannan yanayi a ce a mai aure ko ya nutsu mu kuma mun san iyayenmu da kakanni a da in yaro ya fara fandarewa sai ai wuce ai masa aure tsabar kudin cafane da yau da gobe sai sai ya dauke shi ko da aya da hadisi bai sa ya ba ko kuma na makamancin wannan babu wannan tunanin yanzu ko a ce bari a wuce masa gaba da mun ba wanda zai ba wa kasa ga mashayi sai tsautsayi ba su da aiki ba sana'a ba jami'a ba sakandare ba islamiyya ba masallaci ba duk yaran mu yan shaye shaye ba wata kula da suke da shi a cikin al'umma in aka kama mutum yana shaye shaye wata kila akai shi wurin gidan horon yara ayi ta dukan sa sai ya dauke shi duka shine magani to tunda mun gode waɗannan abubuwan ya gagara ga shawara gwamnati a nemi yaran nan inda suke masu kashe mutanen nan masu shaye shayen nan a samu musu makarantu a dauki nauyin karatun su a jami'a za su a samu musu sana'a a sai musu baburan a caba a ce ku daina shan wiwi da kwaya masu zuwa gona a kai su gona su yi aiki guraren da kuke buɗewa na sana'o'i ku kai su a koya musu walda a koya musu kafinta yan Najeriya ne su ma tunda mun sun fi ƙarfin mu suna bin mu har gida suna kashe mu dan kwaya ɗaya dan shaye shaye in ya bi layi na in mai kisan mutane ne wallahi kowa guduwa yake mutum ɗaya yaro ɗaya zai iya baza mutum ɗari gwamnati ta sake duba ba wai kawai ai ta kama su ana sa su a kurkuku ba kurkuku ba ta magani abu na biyu ku rinka hada su da malamai suna musu nasiha suna yi musu wa'azi a ƙasar Saudiya lokacin da ta'addanci yayyawa yayyawa suka ga hukumar ba ta iya magancewa sai aka nemo malamai aka ce malamai ku sa hannu in mun kamo su za mu ajiye muku su mu ba su abinci su ci su sha kuma ku zo ku yi musu wa'azi sai malami ya zo ya yi wata biyu uku yana tattaunawa da yaro yana kokarin warware masa damuwarsa gwamnati ta kula da shi duk yawancinsu sun daina yi daga malamai ku canje uslubin wa'azinku da da'awarku ni a fahimtata ya kamata mu rinka daura da semina ta ƴan kwaya da masu shaye shaye mu tara su a masallaci mu dafa musu abinci mu yi musu nasiha mu ce ku daina kashe mutane ku daina ta'addanci ku daina shaye shaye Allah ya hana kuna musulmi kuna sallah har yanzu ba su ce su kafirai bane ƴan shaye shayen nan sun yarda su musulmi ne sun yarda akwai kiyama wani yanayi yasa suka shiga cikin wannan yanayi me yasa ba za mu canja wa'azinmu ba ko za mu samu nasara na taba jarraba irin wannan wata rana a wata jiya na sa aka gayyata mu aika musu gonan gayyata kar ga murna suka ce yanzu malam ne yake kiran mu malam ai muna zuwa wajen tafsirin ka dama muna so ko akwai wata matsala a gari ka gaya mana mai maganin ƴan iska nace a ba ni da wata matsala wallahi nace yanzu kuna zuwa suka ce wallahi malam kullum muna zuwa karatun ka amma wani dan agaji na yake cewa malam ana fa zuwa karatun ne da kwalbar giya a aljihu da kuma abin nan dan shalisho da wukaken su wallahi nake gaya muku to wannan ya nuna ashe ashe suna san Allah me yasa ba za mu canje uslubin da zamu jawo su mu kira su ba daka ina kira ga malamai ƴan uwa da masu da'awa a duk jihohin mu na arewa a Najeriya da muke fama da wannan matsalolin mu canje uslubin da'awa mu rinka kiran su akwai malaman da sun gwada kwanan nan jiya wani malami yake gaya mu yace malam in ka ji abin da suke za su maka mamaki malam yanzu har ƴan mata
yarinya budurwa yar 17 18 tafi karfin ubanta akwai yarinya da tace malam yanzu mu shan kwayar mu ta kai ga har ta jini ake zuba mana hanyar jini ake dura mana kwaya tace wallahi na sha zuwa in na sha kwaya wannan yarinya ce budurwa yar shekara 20-21 take ga wani malami aboki na ne wannan shi da ita suka yi magana tace wallahi na sha shan kwaya in zo gida da mukami ina neman ubana zan kashe shi tace da ya ga ido na yayi ja sai ya ringa mama anti yau kuma ya aka sai ya rarashe ni yarinya karama tace malam in muka sha kwaya ba maganin kowa tace malam idan muka dauki makamin nan duk abin da ya zo wallahi sai mun gama da shi akwai garin da na sani irin wannan masu shaye shaye wallahi in suka yi kora suka taho akuya in sun ganta a titi sai sun raba ta gida biyu adda sun share ba awaki da tumaki sai danna mata adda a tsakiya kan ya keta ta gida biyu karfe rumfa duk abin da suka samu sai sun sare kwayar ta sa suke wannan abun bakin ciki malam ƴaƴan mu ne kannan mu ne ƴan uwan mu ne daka ina ba da shawara mu canje uslubin wa'azi mu jawo yaran nan kusa da mu a cikin 100 in muka ganar da mutum 10 mun ci nasara alal aqalli mun nuna musu su mutane ne mun nuna musu mun damu da su hannunka ba zai lalace ka wullar da shi ba wanda iga gara ba yanda za a yi da shi sai a maganin shi amma mu canje uslubin wa'azin mu da kiran mu to yanzu gashi sun fara bi gida-gida suna kashe malaman addini ina shaida maka ba mamaki yaran nan billahi alazim ba mamaki wataƙila musan ma cewa wani ga sirgumin malami bane tura su kuran akai ko kuma kwayar suka shiga kawai sun je neman waya suka kashe shi saboda duk abu ya hada ka da su kisa ne kawai daka wallahi wannan bala'i ya yawaita mu mai da su mutane mu jawo su jikin mu masu kudi ku bada kudi a yi da'awa a gyara yaran unguwa mashaya su ba ku daman ajiye motocinku a unguwanninku in ba haka ba matsala za ta yawaita tashin hankali zai yawaita a cikin wannan al'umma wannan shine halin da wannan ƙasa take ciki a yau ƴaƴan mu sun lalace kwaya shaye-shaye zubar da jini tsare hanya akan titi a garin nan fa a nan Kano fa a wannan gadar ta wajen gidan Murtala akwai lokacin da wallahi wata rana yara kurin da buhu suka zo suka hada gosulo ka duba fa tsakiyar gari da wukaken su duk mai mota ce fitar da waya haka suka bi wani dan uwa ce malam dani akai ina ji ina gani waya ta mai bala'in tsada na dauka na bar ko ka bar ko su yanka ko su fata maka gilas din mota suka da gosulo kawai sai dai abu hu kawai ana ta zubawa suna wucewa ana zubawa suna wucewa ina yan sanda ina jami'an tsaro ina kaza wallahi gwamnati ya kamata ji tsoron Allah ku kulla alaka da malamai ku rinka karban shawaran malamai in ba haka ba yan ta'addan cikin mu na unguwannin mu ƴaƴan da muka haifa sai sun hana mu zaman lafiya a ƙasar nan ba wai na abokin gaba na waje ba ku yi hakuri na tsananta muku saboda wallahi muna cike da damuwa a wannan sati saboda kashe wannan malami da aka yi a jihar Gombe Allah ya yafe masa Allah sa dan aljanna ne Allah ji kansa rahama Allah shiryar mana da yaran mu ubangiji in ba ma shiryawa bane kai mana maganin su ya Allah duk wanda yake neman mu da mugun abu Allah kai mana maganin shi Allah ka kare mana rayuwar mu ka samu cika da imani Allahumma izzal islam wal muslimin wa adil al shirka wal mushrikin wa dammir a'da al din wa ansur ibadak al muwahhidin wa ahmi awdat al din ya rabb al alamin wa qumu ila salatikum yarhamukum Allah.